السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم شاتقس دوتن ربيع الأول هجرة دبودة دريه دولة أربعين دهولو وده تيدي دي شاهو دو دوتن قوما شكرة دبودة دا أشرن دبيو تمي لديا دامي درسين ستن دشلا أشكن تراكمنا رياب الصالحين نا الإمام يحيى ابن شرف النووي zamu tashi babi na 43 babu ikrami ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim babun girmama mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin fadlansu wato bayan imam an-nawawi ya bayyana babun fadlar girmama iyaye da matsayin haƙƙin su da kuma sada zumunci to a jerin gaba na waɗanda suke ba masu dangantakar zumunci da mutum ba to shine waɗanda suka hada nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ba waɗanda suka cancanci a girmama su ba tare da cewa suna da wata alaka ta jini da mutum ba irin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Imam an-Nawawi bayan yayi bayanin wato abin da ya danganci haƙƙin iyaye da zumunci to sai kuma ya kawo abin da ya danganci ahlul bait to su ake ahlul bait wato al-bait anan da ake cewa ahalin gidan ana nufin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka albayt din gida ne sananne wato shine zaka ji malaman mu suna fassara da cewa mutanen babban gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kuma waɗanda ake nufi da su sune wato waɗanda sune matansa na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda nassin alqur'ani ya kira su da haka innama yuridu allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira Allah yana kade Allah yana so ya tafi da dauka daga gare ku ne ya ku mutanen wannan babban gida kuma duk magana akan matan ya fara tun daga ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya to haka duk maganar akan matan sa ne to kuma dukkan aya da ta zo ta alqur'ani sababin saukanta wanda ake muhasaba da su qab'an suna ciki qab'an suna ciki to bayan su kuma sai sauran dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka haramta musu cin sadaka shine alu aliyin mutanen gidan sayyidina ali da alu aqilin da mutanen gidan aqil da alu ja'far da mutanen gidan Ja'far ibn Abdul Muttalib wa alu Abbas da mutanen gidan Sayyidina Abbas waɗannan sune aka haramta musu sadaka kuma sune suka zamanto suna da zuriya a cikin Banu Abdul Muttalib to qala Allah ta'ala ya fara kamar yanda yake a cikin Al-Qur'ani yanda yake al'ada sai zai fara da ayoyin Al-Qur'ani yace innama yuridu Allahu liyuthiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira Allah kadai dai yana nufin yana so ya tafiyar da dauda daga gare ku ne ya ku mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa wa qala ta'ala wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub wanda din ya girmama alamomin addinin Allah to wannan yana daga cikin tsoron Allah Imam an-Nawawi ya yi istinbati da wannan domin ya nuna cewar mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin alamomin addinin Allah domin ba wanda zai ba alaka da su saboda alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda duk ya so su zai so su ne saboda shi inda kuma duk zai ki su zai ki su ne saboda ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah وعن يزيد بن حيان دقى يزيد بن حيان قال يتي انطلقت انا وحسين بن صبرة ناتفدني دا حسين بن صبرة وعمر بن مسلم دا عمر بن مسلم وانا دتا بعيني الى زيد بن عرقب ya zuwa ga Zaid ibn Arqam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin samarin sahabbai falamma jalasna ilayhi qala lahu Husayn ya inda muka zauna a wajen sa sai Husayn yace masa laqad laqita ya Zaid khairan kathira sai ce ya Zaid hakika ka hadu da alheri ne girma ka riki alheri ne girma رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من ذم الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه كاجبا شنفا وغزوت معه كما كاي كاتفي ياكي تاردشي وصليت خلفه كما كي صلى أباينسا لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حقيقة يا كي زيد كارسك الهيري ميوى حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دهت أتوك جاي منا ya kai zai abinda ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal yabna akhi sai ce masa ya kai dan uwana wallahi laqad kabirat sinni wallahi shekaruna sun yi girma wato ya girma a lokacin da suka adda shi a lokacin a karshen shekarun sa ne ya tsufa wa qaduma ahdi kuma zamani na ya dade wato labarin da nake da shi abinda ya faru gare ni tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da dafi ni wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma na manta sashin abinda nake kiyayewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama haddathtukum faqbalu naka da abinda na gaya muku to ku karba وما لا ابن دكو بان غيا مكو با فلا تكلفوني كدا كدورا كدا كدورا من نوين كلفا من cewa sai na zo na gaya muku komai da komai ثم قال sannan yace قام رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah صلى الله عليه وسلم ya tsaya yawman a wata rana fina ya tsaya a cikin mu khatiban ya tsaya yana ne khutba bima'in awani wato tabki yud'a humman da ake kiransa hum baina makkata wal madina tsakanin makka da madina fa hamidallah sai yabo ga Allah wa athna alai ne kirarin ban girma a gare shi wa wa'aza ne wa'azi wato ya tsoratar wa'azi shine gargadi a nuna mu a tsoratar da mutum akan wani mummuna da zai iya samun sa in bai yi wani abu ba wa zakkar ya tunatarwa ku shine a gaya maka abinda zai amfane ka kai da abinda zai cuce ka ka guje shi saboda haka dukkan wa'azi tunatarwa ne amma wata tunatarwar ba wa'azi bace da za a iya tunatar da kai ba tare da an tsoratar da kai ba na'am wa raghaba fi na'am kuma qal sannan yace amma ba'd to bayan wannan ala ayyuhan nas ku tattaro hankalinku guji ya ku mutane fa innama ana bashar to ni fa mutum ne kawai yushiku an ya'ti ya rasulu rabbi fa ujib ya kusa jakadan ubangiji na yazo na amsa masa ina nufin mala'ikan mutuwa wa ana tarikum fikum taqalain kuma ni zan bar muku abubuwa nauyi masu nauyi guda biyu ki awwaluhuma na farkon su kitabullah littafin Allah fihi huda wan nur a cikin sa akwai shari'a akwai haske fakhudhu bi kitabillah ku riko da littafin Allah wastamsiku bihi kuma ku riko da shi ku rike shi kam fa hatta ala kitabillah fa yakwadaitar ya zabura akan littafin Allah wa raghaba fihi yakwadaitar akan riko da shi thumma qal sannan yace wa ahlu baiti da mutanen gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tunasar da ku Allah akan haƙƙin mutanen gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan haƙƙin mutanen gidana fa qala lahu husayn sai husayn wa man ahlu baitihi ya zaid wace da su ai ahlin gidansa ya zaid alaysa nisa'uhu min ahli baiti sai yace matansa ba suna cikin ahlin gidansa ba قال نساؤه من اهل بيتي يجي ما تنفع سنا cikin mutanen gidansa ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده sai dai ahlin gidansa sune wadanda aka haramta musu cin sadaka bayan sa faqala wa man hum sai yace su ne ne wadannan qal yace sune hum alu aliyin mutanen gidan ali wa alu aqilin da mutanen gidan aqil wa alu ja'far da mutanen gidan ja'far wa alu abbas da mutanen gidan abbas qal kullu haula'i hurimat sadaqa dukkan waɗannan an haramta musu sadaka qala na'am yace na'am rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi wa fi riwayatin aw tariwayar ta muslim ala ku tattaro hankalin ku guje wa inni tarikum fikum thaqalay ni zan bar muku nauyaya guda biyu ahaduhuma kitabullah ɗayan su littafin Allah wa huwa hablullah shine igiyar Allah wa man ittaba'ahu kana ala huda wanda duk ya bi shi to yana kan shiriya wa man tarakahu wanda kuma duk ya bar shi kana ala dalala wanda ya kasance akan bata to kun ga wannan hadisin Zaid ibn Arqam hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim wannan na farko tukuna ya nuna mana irin kwadayin tabi'ai da suke da shi wajen daukan ilimi daga wajen sahabbai da kuma nuna musu da kuma shaida ga matsayin su saboda shaida ga matsayin su cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaki tare da shi sun yi sallah a bayan sa sun ji zancen sa duk wannan abu ne wanda yake wanda duk ya samu wannan ya riga ya sha gaban kowa ba wanda zai iya fuskar sa tunda babu sallar da zakai a bayan wani irin sallar da zakai a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai karanta Fatiha kace amin ya addu'a ihdinas siratal mustaqim kace amin irin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai ce sami'a Allahu liman hamida kace Allahumma rabbana wa lakal hamd Allah yana jin wanda yake gode masa kai ka gode masa din wannan shaidar da mala'iku za su yi maka cewa abu kai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta riga ka gama to wannan ya nuna irin yadda su tabi'ai manyan tabi'ai suke daukan sahabbai da wannan falala da wannan matsayi to sannan kuma a cikin wannan akwai tasirin girma a wajen manta ilimi yake shekaru na sun yi yawa kuma lokacin ya tsawaita saboda haka ba na manta wani abu wanda yake nake kiyayewa daga naji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tabi'a ce ta dan adam ba wai yana nuna ko rashin imani bane ko rashin ko shagaltuwa da duniya ko makamancin wannan dabi'ar jiki ne dabi'ar jiki ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq muna duk muka rayar da shi shekaru masu yawa muna juyar da shi a cikin halitta ya koma kamar yaro to sanin wannan hakika yana daga cikin hikima kasancewa yanzu baka da karfin da baka da haddada baka da kiyayewar ilimi irin na da to in ka san wannan sai kai makanka nasiha kuma kai ma waɗanda za su ɗauka daga wajen ka nasiha to wani in bai yi shi yasa ake samun malaman hadisi waɗanda suke da ƴaƴa wanda su ma ɗaliban hadisi ne idan suka ga mahaifinsu ya hankalinsa ya jirkita ya so manta hadisinsa to daga bazan masu neman ilimin hadisi sun zo sai su kore su ce ku tafi ba zai yi majalisi ba saboda sun san cewa in ya zo zai ta kwamɓala ne to sai su hana shi kamar yadda ya faru da Jarir ibn Hazim yayin da haddasa ta jirkita sai ɗansa da yake shi ma malamin hadisi ne Wahab ibn Jarir ibn Hazim sai ce a'a duk wanda ya zo neman ilimin hadisi sai a'a ku tafi ya hana shi yin riwaya da wannan ɗabi'a ce yana faruwa gashi dai kun ga sahabi ne ya yi shaida ma kansa zai iro irin wannan zai iya samunsa to sannan a cikin abin da yake iya tunawa shine hadisin nan da ya ambata na abin da ya faru a wuri da ake ce masa Zabir Qum a tabkin Qum yana da lokacin kuma yana dawowa daga Hajjatul Wada'i daga Makka zai tafi Madina ya tsaya a nan wajen to shi sababin wannan hudubar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara ya aika Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya karbo sadaka ta Yaman da kuma dukiya ta Yaman wanda za a tura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga ciki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hadaya to a cikin dukiyar da wanda daga cikin ta ganima ne a wajen yadda Sayyidina Ali yayi wadansu daga cikin sahabbai ba su ji dadi ba yana su daga cikin wanda suke tare da shi ba su ji daɗi ba har suka rinka gunaguni a kansa a suka rinka maganganu don daga ciki akwai kuyanga wanda ya ɗauka wanda suke ganin ta ya za a iya ɗauki wannan kuyanga to saboda haka wannan maganganu da suka yi ya kai kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma saboda a lokacin aikin hajji akwai mutane da yawa ba zai yi bayani ba a gaban waɗanda suke su baki ne larabawan ƙauye ne suka zo amma da aka tashi tafiya Madina sahabbai ne waɗanda suke suna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina masu hankali shi yasa da yi hudubar nan a lokacin hajjatul wada ba sai ana komawa to yayi wannan huduba kun ga abin da dai nan zai da ambata abin da ta kunsa yayi wa'azi ya tsora yayi ya wada ya kuma tunatar sannan ya faɗi wannan magana cewar a shi mutum ne kuma ya kusata zakadan ubangijin sa zo ya dauki ranta ma'ana wato ajalin sa ya kusata ajalin sa ya zo kuma ile din haka ya faru to sannan yayi wannan wasiya cewa zan bar muku abubuwa guda biyu na farko littafin Allah littafin Allah da aka faɗa sunna tana ciki tunda ba za ka san littafin Allah ka bi shi ba dole sai ka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ma'ana barin sa da yayi da yace noya ya guda biyu ma'ana amana ce ku yi riko da shi amana ce mai nauyi barin littafin Allah da amanar littafin Allah a cikin al'umma ya hada kada a kaurace masa a tsaya akan karanta shi da koyonsa da kuma sanin ma'anarsa da aiki da shi duk wannan ya hadu a kansa cewa littafin Allah amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga al'umma amana ta biyu mutanen gidansa danginsa saboda a girmama su a raga musu kada su zamanto a mayar da su sune waɗanda za a ɗauki adawa da gaba da kiyayya a ɗora musu a kiyaye haƙƙinsu saboda haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma amana ce shi yasa yake ban dabu da cewa suna daga cikin nauyaya guda biyu kuma in mutum ya tsaya ya duba a cikin tarihi zai ga irin wahalar da ahlul bait suka sha saboda su mushkilan ahlul bait duk mai mulki hankalinsa baya kwanciya da shi saboda duk mai mulki din shi ba dan ahlul bait bane yana ganin dan ahlul bait ya fi shi cancanta saboda kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka hankalinsa ba zai take da shi ba a duk inda to shi wannan shine ma'anar wannan wasiya to a hadisin al-Bara ibn Azib da kuma na jin na Abu Sa'id al-Khudri da waɗansu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya faɗa a wannan hudubar yace man kuntu maulahu fa aliyun maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu duk wanda na zamanto ni majibincinsa ne shugabansa ne to aliyu ma shugabansa ne Allah ka jibinci wanda ya jibince shi ka yi gaba da wanda ya gaba da shi to shine kamar irin su al-Bara'u ibn Azib wanda suna cikin waɗanda aka tafi duka ce sun kasance ya kasance baya son sayyidina Ali amma jin wannan hadisin yace shi kenan ya zamanto sanadiyar yake son sayyidina Ali kenan yake son sa fiye da yanda yake son danginsa haka al-Bara'u ibn Azib yace da ji wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya daga cikin kamalin nasiha saboda al'umma kada su tsayayya da sayyidina Ali da ahlul bait tunda shi yana cikin ahlul bait duk wanda ya tsayayya da shi ya sa kansa cikin hadari domin kamar yadda sayyidina Ali yake cewa innahu la ahdun nabiyyi al-ummi ilayya Allah yuhibbuni illa mu'min Allah yuhibbani illa mu'min wa la yughdibani illa munafiq yana daga cikin alƙawarin da annabin Allah ya yi mun cewa babu mai so na sai mu'mini ba mai kina sai munafiki to da kaya daga cikin nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ma al'umma kan wato ku san cewa wato ahlul bait ina nauyi ne a wajen ku kuma da cewar sayyidina Ali duk wanda ya so shi wato duk wanda yake son Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya so Ali wanda kuma ni yake gaba da Ali, to ya gaba da, to yana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga tsare imanin al'umma ne da tsare su daga fadawa cikin halaka, saboda tunda shi sayyidina Ali ba annabi bane ma ma'sumi bane, saboda haka abin da ke iya faruwa tsakanin mutane zai iya faruwa tsakaninsa da wani mutum. To amma in ka kiyaye kan cewa wannan ba kamar irin sauran mutane ne, dan abu ya faru gare ka ya bata maka zaka saki bakinka akan sa ba, ka zage shi kai masa abin da kake so, kai biyayya da shi, kai gaba da shi, aka nuna maka cewa a'a wannan karka shiga nan wajen, in ka shiga nan wajen zaka halaka. To yana daga cikin kamalun nasiha na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, na'am, eh, zan zo kan wannan magana. To nan sai aka tambayi Zaid, suwa ne ne ahlul bait din da aka ce nauyi ne a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam? Sai ya faɗa shine mutanen gidan Ali, wato sayyidina Ali da zuriyarsa, da sayyidina Ja'far da zuriyarsa, da sayyidina Aqil da zuriyarsa, da sayyidina Al-Abbas da zuriyarsa. Wannan su ne ahlul bait. To su mutanen wato kowanne daga cikin waɗannan tsare haƙƙinsu da kiyaye su yana daga cikin imani, yana daga cikin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umma. To amma wannan hadisin su Shi'a suke amfani da shi wajen nuna kan cewa wannan wasiya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi don sayyidina Ali ya zamanto khalifa bayan sa. Har wannan ranar da aka yi wannan hudubar, ajin ranar a ranar 17 ce ne, a ranar nawa ce ga Zulhijja, ina jin ranar 17 ga Zulhijja, suka dauki wannan ranar ranar Idi. Har yanzu ɗan Shi'a suna Idul Ghadir, suna wannan Idin wai ran da aka yi wannan hudubar, saboda sun dauki wannan hudubar kamar nadi nada sayyidina Ali aka yi akan waziri mai jiran gado waliyul ahad, nada suna haka suka dauke ta. To wannan taya za a yi ya zamanto cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyidina Ali a matsayin waziri mai jiran gado, sannan da ya tashi kwanciya rashin lafiya ya ce kusa Abubakar ya yi wa mutane sallah, kuma an san wanda yake sallah shi yake jagorancin al'umma, ta yaya za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada rigima a ce ya yi wasiya Ali ya zamanto waziri mai jiran gado, kuma ya zo ya sa Abubakar ya wuce gaba ya yi sallah? Kuma in su suka fahimci haka, shi da sai na Ali bai fahimci haka ba da sahabbai, domin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yake wannan rashin lafiya, Abbas ya zo ya samu sayyidina Ali, hadisin yana cikin Bukhari da Muslim, ya zo ya ce masa kaga Ali, ni na san alamar mutuwa a fuskar yan gidanmu, yan gidan Abdul Muttalib, wannan ciwon na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tashi ba, dan haka ka zo mu je mu same shi, idan al'amarin nan mu ne za mu karɓe shi bayan sa, to ya rubuta mana a rubuce, idan kuma ba mu ne za mu karɓa ba, to ya rubuta ma duk wanda zai karɓe shi kan ya kyautata mana. Sai sayyidina Ali ya ce ba zan je ba, idan ya ce mu ne muke da shi, a idan ya ce ba mu ne muke da shi ba, to har abada ba wanda zai ba mu, har abada ba wanda zai ba mu. Kaga sayyidina Ali ya san cewar, ya san cewa an ba su inda an yi masa khalifa mai jiran gado, mai zai ce ma Abbas, yace wani takarda ko muke bukata bayan an yi gadiru ko an faɗa ma duniya baki daya shine waziri mai jiran gado, sai ke ni ba zan je ba, in ya rubuta cewa ba mu da haƙƙi a cikin wannan, har abada ba wanda zai ba mu. To duk wannan dalilai ne na nuna kan cewa shi a san zuciya suka yi da suka fahimci haka a cikin hadisi. Kuma yanzu kamar wannan hadisin na Zaid ibn Arqam, ai kaga ya faɗa ahlul bait din waɗanda yake nufi, ai ba sayyidina Ali yake ne yana nufi ba, da shi da mutanen gidansa da Abbas duk ɗaya suke, da Ja'far da Aqil duk ɗaya suke, kuma in banda shegantaka irin ta ƴan Shi'a da suka ce in ma a ɗauka ma cewa wannan ahlul bait din sayyidina ali ne da mutanen gidansa sun fitar da sauraro to me yasa suka tsaya akan sayyidina hasan suka tsaya akan husain ba ruwan su da zuriyar hasan ko zuriyar hasan din babu ita ne ga sunan tili sarakunan morocco zuriyar hasan ne zuriyar abin nan musamman mu dai anan yamma tun jikan sayyidina hasan maulaya idris ibn al-hasan ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib shi yato ya zauna a maghrib kuma sarkin morocco zuriyarsa ne sarkin morocco zuriyarsa ne a yanzu idan ana so a tabbatar da cewa mutum ɗan ahlul bait ne zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hasani ko husaini to dama yaman da yake suma kafin ɗan communist su ku ai zuriyar sayyidina husain su suke mulki a garin yaman wanda ɗan southern yaman aka yi ku ɗan ku ɗin communist da suka yi kafin daga baya yaman ta kudu da yaman ta arewa suka haɗe ai abin nan a zuriyar mutanen husain ne ɗan ɗaki na a madina farkon zuwa na ibrahim ɗan ɗaki na ɗan yaman ne shi zuriyar suna da cikin wanda suka yi iyayensu suka yi hijira suka gudo jidda su ne masu mulkin yaman ɗin kafin a yi musu ku bawan allah in cikin azumin ramadan idan muka tafi tare harami ana ta kira mu zo mu zauna irin wajen cin abincin buɗe baki ɗin nan sai mu je mu zauna amma shi sai ya ware waje ɗaya da ɗan dabinansa da ya ɗeko suke saboda bai san wanne ne na sadaka ba su an haramta musu sadaka mu kana sai a ba mu na kakanmu to kaji ahlul bait ɗin na gaskiya wallahi ibrahim wahala yake sha cikin azumi yake na farko a ɗauka girman kai yake don kowa yana so ya ja mutane zuwa shimfiɗarsa shi kuma ko ina aka ja shi sai ya je ya ware sai a ɗinka ɗauka girman kai yake a ce ba za ka zo ka ci ba da ɗan dabinansa da ya ƙunshi yake yana shan wahala wajen wannan to idan wanda duk ake cewa akwai kuma wani ɗan ajinmu Faisal al-Haidari an a lokacin da muke tare da shi yace an tura takarda da silsilar iyayensa da kakanninsa an tura yaman su sa hannu cewa wannan lalle silsilar ta tike ya zuwa ga sayyidina husain sai akwai stamp da suke yi daga nan an tura sai a tura morocco zuriyar sayyidina hasan su ma su duba su gani sai su sanya stamp daga nan sai a kawo jordan saboda sarkin jordan su ma zuriyar sayyidina husain sai su sa hannu idan suka sa hannu a wannan takardar to wannan shi ne take tabbatar da cewa wannan dan ahlul bait ne hakikatan sosai na sosan saboda haka in ma wani wakafi ne da aka yi na ahlul bait zai iya ci in kuma sadaka ce ba zai ci ba to saboda haka ba wai kaga ba wai su in shi a sai suka tsayar da abin akan zuriyar sayyidina husain bayan kuma ba su ne kadai ba ba ma kawai ya'yan gidan sayyidina ali bane ba ma kawai iyalan sayyidina ali bane har sauran banu abdul muttalib su ma suna ci to wannan ya nuna wannan hadisin ya nuna mana muhimmancin ahlul bait da kan cewa tsare haƙƙin su tsare amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma saboda alama ce ta imani don su za ka so su saboda dangantakarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ƙi su kuwa alama ce ta ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kamar manzon wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda Allah ya sanar da shi shi sa yi wannan gargadi banu umayya annawasil saboda yakin da ya faru tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya mutanen siriya dan azarbabi su muawiya basu ba amma khalifofi da suka zo daga baya na banu umayya sai da suka sa cewa daga cikin abun da yake kowane mai hudu ba zai yi a cikin hudu ba sai ya tsine ma sayyidina ali ya tsine ma zuriyarsa haka suke a cikin hudu ba su tsine masai na ali tsine mazurbiyarsa. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan gararin zai zo ma al'umma, shi ta yi wannan gargadin, yace Allahumma waliman walahu wa adiman adam, Allah ka jibinci wanda ya jibince shi, kai gaba da wanda ya gaba da shi. Ba a canza wannan al'amari ba sai lokacin da Umar ibn Abdul Aziz daga cikin khalifofin Banu Umayya khalifa adali ya canza wannan, shine shi a lokacin sa yace a daina wannan la'anar da ake masa Sayyidina Ali. Yace maimakon haka a rinka karanta inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah yana umarni da adalci da ihsani da kuma sadar da zumunci, kuma yana hana alfasha da munkari da zalunci. Allah ya nemi wa'azi don kuwa su shi ta za ka ji limamai a cikin hudu ba su kan kawo wannan aya in suka yi inna Allah ya muru bil adli, ita ake kare hudu ba inna Allah ya muru bil adli wal insan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah al-'azim al-jalil yadhkurukum wadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikru Allah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salati bi ataji sai Umar ibn Abdul Aziz ya kawo wannan, ya canza wannan bakar sun bakar al'ada ta Banu Umayya da suke tsine ma Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Amma shi a sai suke ahlu sunna su ne suke tsine ma Sayyidina Ali, kaga ya nuna akwai waɗanda yake suka zamanto ƴan Shi'a, akwai wanda suka zamanto makiya Sayyidina Ali su ake ce ma nawasi, akwai kuma wanda suka zamanto tsakatsaki shine yawan mafiya yawan sahabbai, to su ne ahlu sunna. Akwai su ai ko lokacin da ake tsine ma Sayyidina Ali din yawanci a Sham da Syria da minbarorin su ne na su Basra da sauransu, amma a Madina ba a yi. To kuma Umar ibn Abdul Aziz da ya koma Syria, tunda Umar ibn Abdul Aziz ai yayi gwamna a Madina, daga baya kuma da ya zamanto khalifa ya koma Syria, bai dade ba shekara biyu kawai yayi mulki, amma cikin shekara biyu din nan ya canza wannan mummunan al'ada ya inganta ta. Na'am. Inna Allah ya'muru bil adli din ba kwarai, hai bi da ake amfani da ita yanzu duniya ba inda za ka je ana hudu ba ana tsine ma Sayyidina Ali. Daidai hudubar ɗan Iran za su je, to su ma dai ba sa tsine ma a kan huduba ba sa yi, amma suna tsine ma Abubakar da Umar a cikin wurdinsu na safe da yamma. Akwai du'a'i sanamai Quraish, اللهم الان سنمي قريش وجبتيهما وجبتيهما وقواقوتيهما وجبتيهما حد ايان سوى ابو بكر واتوا جمع كم قريش قدابي ابو بكر دا عمر كنا ايان سوى كما حفصة دا عائشة عائشة دا حفصة سنعي وانا الدعاء وترى وان اي شيئة يزو ناجي حج 1986 ني ايه bayan hajji yazo akan a hawa na karshe na harami din nan, yazo ya dangin larabcin sa, yazo ko ya ga wanda zai dan jashi ne, yazo mi ma yazo yake ga mu, yazo ya nemi bayanin kasayanci da siyasa suke farawa a soma sukar siyasar America da sukar waɗanda suke goyon bayan siyasar America, da nuna cewa siyasar Saudiya goyon bayan siyasar America take, to sai a gangaro a haka ake gangarowa sai ake to babu wanda suka tsaya akan fuskantar siyasar America irin Iran, da siyasa za a faro sai a gangara sai a tafi aqida. To bayan yayi dai wannan ya gaba, sai nace masa ina zan yi maka wata tambaya, kaga ga ɗakin Allah a gaban mu, dake gaske ne kuna addu'ar sanabai Quraish Allah ya tsine ma gumakan Quraysh, kuma kuna nufin Abubakar da Umar, ga Ka'aba tana kai, ga Ka'aba a gaban ka. Sai ya shiru ya ce to mu dai muna addu'a cewa duk wanda suka cuci ahlul bait Allah ya la'ance su, ya ce wa kana cewa Abubakar da Umar sun la'anci sun cuci ahlul bait kenan, sai ya shiru kenan, sai ya ce zai tafi, ya ce tashi ka tafi. Sanya wanda ta shiga tafi ka gani babu masu la'ana sai 'yan bida, amma ahlus sunna su su suna neman yardar Allah ga dukkan sahabbai da kuma dukkan mu'mini, kamar yanda addu'a, kamar yanda Allah ta'ala yake wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wanda suka zo bayan suna cewa ya ubangijinmu ka gafarta mana da mu da ƴan uwanmu da suka rigaye mu a cikin imani, kada ka sanya wani gilli wani kullata a cikin zuciyarmu ga mu'minai. Allah ya ubangiji kai ne mai rahama mai jin kai. Wannan shi ne abinda Allah ya yabi mu'minai da shi. To ba wanda suke akan wannan sai ahlus sunna, ba wanda suke akan wannan sai ahlus sunna da nasibai masu kin sayyidina Ali da shi'a masu da'awar, ba za mu ce masu san sayyid dan ƙarya suke da'awa suke, masu da'awar san sayyidina Ali dukkanin su an bid'a ne, masu san sayyidina Ali hakikatan ahlus sunna ne. Kun ga shi yasa lokacin da aka je aka farma sayyidina Hussein aka kashe shi a Karbala da daiwa daga cikin mutanen gidansa, sauran da suka yi rai ai ba can Iraq suka je ba wajen ƴan Shi'a, inda ai ƴan Iraq su suka rubuta masa wasiƙa ya toho za su taimake shi, ba su tafi Iraq ba, Madina suka dawo tunda sun san nan ne sahabbai suke, nan ne ake son su so na haƙiƙa. Ali ibn al-Husayn, Zain al-Abidin da su Zainab, ai duk Madina suka dawo, duk Madina suka dawo. Sahabbai ba? Kwarai su Abdullahi ibn Abbas, Abdullahi ibn Umar, Allah ya kaddara. Ai shi yasa yake cewa shi ya san akwai abinda Allah ya kaddara, shi dai ba zai fita, ba zai kesara wannan ba. To al-hadith as-sabi' wal 40 ba'da al-300, hadithi na 347 wa an ibn Umar radiyallahu anhu, daga Abdullah ibn Umar Allah ya jaddada shi, an Abi Bakr as-Siddiq, daga Abi Bakr as-Siddiq mawqufan alayhi, yana ne tsayar da hadithin akan maganar sayyidina Abu Bakr, annahu qala, cewa ya ce urqubu Muhammadan fi ahli baitihi, rawahu al-Bukhari. Wato ku kiyaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen gidansa, wato ma'ana ku kiyaye, ma'ana urqubu ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu, ku kiyaye shi, ku wato ku tabbatar masa da alfarmarsa, ku girmama shi a cikin ahlul bait. Wato in kana tunda ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, in kuna so ya zamanto kun kiyaye haƙƙinsa, kun nuna girmamawa ku gare shi, to ku yi a cikin ahlul bait dinsa. Wanda duk aka ce ahlul bait ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka kiyaye matsayinsa, ka girmama shi, ka nuna alfarma a gare shi, to sai ya zamanto kamar kana yin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana neman wato ka kyautata ma annabi sallallahu alaihi wasallam, nemi ahlul bait ka kyautata musu. Dama kuma shi ne maksudin babin wannan hadisin al-Bukhari ya ruwaito shi. Shi yasa wato Zaid ibn Thabit bayan sayyidina Umar a Madina, babu kamarsa a ilimi, shi ne imam na ahlul Madina. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana gab da balaga, yana ɗan shekara 14, bai cika 15 ba ma, saboda haka kun ga matashi ne, yana da buƙatar ilimi, saboda haka yawa-yawan malamansa za su zamanto sahabbai ne. To ya kasance yana fitowa da sassafe ya je ƙofar gidan Zaid ibn Thabit, ba zai nemi, ba zai ce a yi masa iso ba, sai jira sai sanda Zaid ibn Thabit ya fito, sannan sai ya tambaye shi ilimi ya karatu. Zaid ibn Thabit in ya fito sai ya ce, haba ya ɗan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yasa baka turo na zo ba, saboda kusancinka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗan yaro ne ba a lokacin, tunda Zaid a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ɗan saurayi ne, ɗan shekara 17. Saboda bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, zai yana shekara 27, Ibn Abbas yana shekara ɗan shekara 14, tsakaninsu shekara 14. Saboda haka kamar ɗan university ne da ɗan junior secondary school, amma sai ya ce me yasa baka turo mun ba daga gida zo wajenka. Ibn Abbas sai ya ce ai ilimi wajensa ake zuwa. Duka duba haka sahabbai suke yi ma yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka Jabir ibn Abdullah lokacin da waɗansu tabi'ai suka shiga wajensa, daga cikinsu akwai Muhammad ibn Ali al-Baqir jikan sayyidina Hussein. Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein al-Baqir sai daga cikin manyan malaman Madina da suka je wajensa da yaji da shi a ciki, sai ce ina kake lokacin Zaid idansa ya makance, sai ce ina kake Muhammad, aka ce masa gashi abu ina kake Abu Ja'far, ya kira shi ya sa hannunsa ya shafa kirjinsa ya ji shi ne ya dan shashafa kirjinsa. Sannan sai suka ce mun zo ne mu tambaye ka hadisin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda kasancewar da Muhammad ibn Ali a cikin jama'ar. Jabir yayin nishadi ya rero hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam na hajjinsa tun daga fitowarsa daga Madina har gama aikin haji. Hadisi mai tsawo wanda Imam Muslim ya ruwaito shi, wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya fitar da shi a littafi Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar kana ganin ta ya tattaro dukkan riwayoyin. To samun wannan ilimin albarkar an je da Muhammad al-Muhammadin Baqir yana jin wannan yayi nishadi ya tsaya ya rero hadisin. To haka sahabbai suka yi ma suka rinka kasancewa tare da ɗayan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. To haka ya wajaba, wato haka ya wajaba a mu kasance muna yi domin a tare da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu shiga sabon babi ko lokaci yayi? Yana da tsawo. Yawwa, ba'ai kwanan daji baran kai ne. Ayan Allah da ina ganin ai ko da yake ran talata gaskiya babu saboda. Wato akwai darasin biyu kenan, ran Laraba zan fara. Kuma akwai chapter ake rubutawa. Har yanzu ban rubuta chapter farko ba da zani. Da littafi ne wanda kawai zan je da shi sai in ce zan yi. Amma ana ta karatun a masallacin. Karatun dare ne ake yi. Ko kuma dai mu zo din storm shikenan dai. Tentative. A sa ido yawa. To tentative. Mala hashimu ai shine mai yin allurar. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيتم بقى؟ نعم. صلاة التسبيح tana daga cikin sallolin nafila da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kuma tana daga cikin sallar da malamai suke sabani akan ingantata da rashin ingantata. Akwai malamai da suka ce hadisin ƙarya ne, suka ce baka inganta ba. Waɗansu kuma suka ce kawai hadisi ne mai rauni. Waɗansu suka ce hadisi ne ingantacce. Kuma suka ce tana daga cikin ayyuka kyawawa da wato musulmi zai. Daga cikin waɗanda suka inganta ta akwai wanda kuma har aka ruwaito yana yi, akwai Imam Abdullahi ibn al-Mubarak, ɗaya daga cikin almajiran Imam Malik, kuma cikin malaman Imam Ahmad ibn Hanbal. To shi kansa Imam Ahmad ibn Hanbal an ruwaito ya inganta ta. Daga cikin malaman da suka zo kuma na hadisi da suka inganta ta akwai Ibn Hajar da Asyuti, da kuma daga cikin wanda suka zo baya nan Sheikh Nasiruddin Al-Albani, wanda kuma suka raunana ta suka ce hadisin bai inganta ba, suka ce ma'ana ƙarya ne, Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim da Az-Zahabi suka ce hay'atu ta saba da hay'at salloli da annabi sallallahu alaihi wasallam ne. To amma hadisi in ya inganta ko da hay'at sallar ta saba, wannan bai zama to dalili na rashin karban hadisin ba, sai a ce ita wannan sallah haka take, haka aka koyar da ita. To hadisin ya zo daga riwayoyin sahabbai daban, wanda da ya fi inganta shi ne dai riwayar Ibn Abbas daga mahaifinsa Al-Abbas, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abbas, ya baffa na, bana girmama ka ba, bana darashta ka ba, bana yi mata kyauta ba. Yace yace na'am ka yi min ya Rasulullah. Sai shi to kai sallah raka'a hudu, ka karanta, ka yi tasbihi da tahmidi. Yace mata ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kana tsaye, wato bayan kai kana tsaye sau goma sha biyar, ka yi ruku'u ka yi sau goma, ka ɗago daga ruku'u ka yi sau goma, ka yi sujada ka yi sau goma, ka ɗago daga sujada ka yi sau goma, ka sake sujada ta biyu ka yi sau goma, sannan ka zauna bayan ka ɗago daga sujada ta biyu ka yi sau goma, yake 75 kenan. Kai haka a raka'a hudu ka yi guda 300 kenan. To idan kai wannan, Allah zai yafe maka abin da ya gabata na zurbanka da abin da zai zo. Idan kana da iko kai wannan kullum, in baka da iko kai ko da sau ɗaya a mako, in baka da iko kai sau ɗaya a wata, in baka da iko kai sau ɗaya a shekara, in ma baka da iko kai sau ɗaya a rayuwarka. To wannan hadisin ya nuna muhimmancin wannan sallar da ladan da ke ciki, kuma ya bayyana, malamai suka bayyana yadda ake yin ta din duka riwayar wannan hadisin da cike abubuwa waɗanda suke za su iya tasowa na sallah. To suka ce idan mutum ya yi kabbara zai yi karatun Fatiha da sura, sannan ya yi wannan tasbihin sau 15 kafin ya ruku'u, sannan iya ruku'u ba zai yi tasbihin ruku'u ba, wannan tasbihin zai yi, tunda shi ma tasbihi ne. In ya dago daga ruku'u zai ce Allahumma rabbana, zai ce sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, sannan yayi wannan tasbihin. In ya sujada zai yi wannan tasbihin maimakon subhana rabbiyal a'la. In ya dago daga sujada shi ma wannan tasbihin zai yi, haka in ya sake sujada yayi wannan tasbihin. In ya dago ba zai miƙe tsaye ba, sai ya zauna kamar yadda ake zaman jalsatul istiraha, sai ya zauna, tunda ita haka aka koyar da ita, sai ya zauna ya yi tasbihin sau goma. To haka zai kowace raka'a, a raka'a ta biyu ba zai tafiya ba, kowace raka'a haka zai yi ta, sai a raka'a ta biyu ba zai tafiya ba, ba zai yi sallama ba. Raka'a huɗu suke haka straight zai yi su, a raka'a ta biyu ba zai sallama ba, kawai tasbihin zai yi sai ya sake miƙewa, ba zai yi tahiyya ba sai a zaman ƙarshe. Bayan ya yi tasbihin sau goma na zaman ƙarshe sai ya yi tahiyya. Na'am, a raka'a ƙarshe zai yi tahiyya, sannan ya a'a zai soma tasbihin. In ya ɗago a zaman daga sujjadar ƙarshe a raka'a ƙarshe zai zauna ya yi tasbihin sau goma, sannan sai ya yi tahiyya, sannan ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya yi addu'o'in sa sai ya sallama. Alaikum salam. Na'am. To na farko ne cewa babu ahlul bait a cikin baƙaƙe, wannan babu dalili akan wannan inkari. Mutumin da ya zo ya yi da'awa ya ce shi ahlul bait ne, ba kai saka kore nasabarsa ba sai kana da hujja. In ka kore nasabarsa, wannan yana daga cikin suka a cikin nasaba, yana daga cikin at-ta'anu fil ansab, kuma zai iya cewa kai masa kallafi, zai yi keke gaban alkali. Idan mutum ya ce nasabarsa kaza ne, shi ya ce jikan wani ne kamar mutum ya zo ya ce shi jikan dabo ne, sannan wani ya zo ya ce ƙarya yake ba jikan dabo ba ne, sai masa ƙazantu ya kai shi gaban alkali sai an yi masa haddin ƙazantu inda ya kawo hujja ba. A aiki ne yana da asali shi wanda ya ce ba jikan dabo ba ne mai hujjarsa shi zai kawo hujja. Ta yaya za a yi haka kawai a ce maka kai ga gidanku a ce wai ka zo kawo hujja cewa kai dan gidanku ne? Ta yaya za a yi shi wanda ya yi maka inkari shi ne zai kawo hujja? Waye mudda'i waye mudda'a alayhi? Kai ne mudda'a alayhi, kai aka zo aka ce ba dan gidanku ba ne. والمدعي مطالب بالبينة وحالة الأمور فيه بينة والمدعى عليه باليمين في أجل مدعي عن التدين. المدعي مطالب بالبينة واندي دعوة أنا نيمان سدي كاو شيدا شيدي كاو شيدا يتبتك شوا وانا باشريتي بني إذن يكاس كاو شيدا انتو هما سفنا دكاركي سأجتو كي كيران سوا cewa haka ne balle kuma wannan ma a cikin haƙƙi ne ma wanda ake hukuntawa da rantsuwa, amma a cikin kazafi na haƙƙi yana kasa kawo bayyana shikenan, yana kasa kawo bayyana shikenan kawai sai bulala. Kuma saboda me za a yi inkarin cewa akwai ahlul bayt a cikin bakaki? Alaƙa tsakanin nan muke da muna da dandalin turawa a garin nan ko ba haka ba wajen gidan malam Atiku, an san dandalin turawa su ga yi turawan ne larabawa ne ai da nasara farkon zuwan turawan Ingila nasara ake ce musu yayi suka yi ba kadan ba ake ce musu turawa saboda sun san in nasara ta bi su ba wanda zai saurare su, amma mutanen mu sun san turawa farar fata da suke zuwa suna zama har da dandalin turawa. Yanzu ko ranar sallah ne ake cewa turawan sibi ko ba haka ba, in ana matan da suke ko yanzu ba kwa zuwa masallacin idi na cikin gari sai ku je Al-Furqan filin sukuwa, amma da kuna zuwa masallacin idi za ku je inda ake baran sallah a alamai mai ta mana Allah ya ƙara mai mai ta mana malamai turawan sibi malamai. To akwai dandalin turawa, larabawa sun rinka zuwa ta sannan alfunduki kwarai alfunduki funduk ce ai nan ne masaukar su ga kuma Abdulkarim al-Mazili, al-Mazili ya zo Kano, ya zo Kano ya zauna a unguwar Sharifai ya yi auratayya ya bar zuriya a nan. Kuma duk wanda yake da wannan nasabar har ba zai suke da ita ba, duk wanda yake da wannan nasabar ba zai wasa da ita ba. Ai ba wanda zai wasa da wannan nasabar. Ai a kowane jinsi a Pakistan ɗan Pakistanawa an samu ahlul bayt, a Iran Iraniyawa an samu ahlul bayt, a Azerbaijan a Afghanistan ba inda mai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna a'tainaka al-kautsar, ya ce inna shani'aka huwa al-abtar, makiyinka shi ne mai yankakken baya. Yanzu na ka ji ana maganar zuriyar Abu Jahal ko Abu Lahab, amma har duniya ta tashi akwai zuriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sau da haka duk wanda ka ga yana inkari jahili ne, ita jahilci ne. Yi waɗansu daga cikin ‘yan uwa ahlus sunna da suke wannan inkarin saboda abinda aka haɗa na abinda ake faɗa na tatsuniyoyi dangane da sharifai, ana ce musu sharu ƙauri-ƙauri, wai wuta ba ta cinsa sharu ƙauri-ƙauri. In aka yi gobara yanzu har yanzu in mutum ya ƙone yaro ya ƙone sai a kai shi sharifai, cewa wai za su yi masa akwai tofi da ake yi na sharifai wanda wuta ba za ta ci shi ba. To duk irin waɗannan da kuma kan cewar za su zo saboda jahilci ba san hukuncin shari ba san abin da sharuftar take nufi ba, sai su rinka cewa ba mu dan kakanmu suna roƙo suna bara, bayan kuma duk zuriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ta haramta a gare shi da take cewa man nura da za ka yi wannan sai ya saka wannan sai ya sa kuma kai inkarin gaskiya masu zalunci sai kai inkarin zaluncin su wanda ba sani ba a sanar da su wanda kuma suke da awar bisa ƙarya in kana da hujja akan cewa da awar suke bisa ƙarya sai ka tona sai ka tona su ballan kana ba ka da hanyar da za ka inkarin nasabar mutum in ba kana da tabbacin hujja akan cewa shi ba shi da wannan nasabar ba amma ba ka da wannan idan ya faɗa kai inkarin nasabarsa kai masa kazafi na mace tambayar ka ta biyu ne ke ce al-bayt ba su da yawa a makka da madina to waye ya yi census da awa ce kawai wato abinda ya sa a waɗansu suke faɗan haka shine ganin yadda wato a wato aka a farkon al'amari lokacin daular su daular Banu Umayya sun yi gaba da ahal da Sayyidina Ali musamman to da kuma aka yi musu ku da sunan ahalul bait aka yi musu ku su daular Banu Umayya Banul Abbas da suka yi musu ku suka zo suka sa daular Abbasiyya to su kansu daular Banul Abbas sai suka bibiyi kuma zuriyar Sayyidina Ali suna kaure su suna karkashe su da shi kuma ɗan ahalul bait ne kuma suke saboda mulki saboda haka da yawan su suka yi kaura da yawan su suka yi kaura kuma musamman daga cikin waɗanda suka tashi su yi ma Banul Abbas tawaye akwai Muhammad ibn al-Hasan nafsu zakiya da Ibrahim ibn Abdullah ibn al-Hasan daga cikin ahalul bait na Madina sai daga wanda suka dauki makani a zamanin Imam Malik suka dauki makani za su bore da halifofin Banul Abbas su daidai za su face mulki a hannunsu to wannan ya daɗa sanya ake cinguna musu kuma duk inda suka je masu mulki ba sa sakewa da su saboda gani suke su ne suka cancanci su zauna a wannan kujerar sai za ka ko ba su nema ba sai a sa musu tsangwama shi sa suka yadu a duniya da su zauna a madinan ba aka same su a maghrib aka same su a yaman aka same su a iraq a yaman sun yi sarauta a maghrib sun yi sarauta a morocco har yanzu ma sarautar morocco a gidan waɗannan hasaniyun ne kuma waɗansu yanzu kamar wannan Musa al-Kazim ibn Ja'far al-Sadiq jikin Sayyidina Hussein tattabakunan Sayyidina Hussein ne ai kabarinsa yana Mashhad a Iran kabarinsa yake saboda haka suka tarwatsu a duniya na haka babu mamaki din amma suna nan akwai fa a Madina ko lokacin daular Usmaniyun waɗanda suke mulkin Makka ai sharifai ne sarkin Makka sharif ake ce masa kuma zurriyarsa su ne ai aka haɗa baki da su da turawa su sharif din suka yaƙi daular Usmaniya har aka kori turkawa daga Saudi Arabia da Middle East aka raba daular aka ba ma Faisal dan Sharif Hussein aka ba shi Iraq aka ba ma wane ne aka ba shi Jordan Abdullah shi ne aka ba shi Jordan sannan ɗayan naman ta sunansa shi kuma aka ba shi wannan Syria eh aka baki Syria ai ai Sharifu sai shi kuma Sharifu sai ne zauna a ya zauna a Makka har sai tukuna da Abdul Aziz yazo ya samu ya kore su kuma ya hada ya ci Hijaz ya hada ta tare da Najd ya maida ta zama Saudi Arabia to da aka tudin ma ai kaga a lokacin Ashraf din suna nan har sun yi mulkin Makka fitina Iraq ce a da abinda ake nufi a da Najd tudu da kuma Iraq tudu ce iman gane da madina kwari ce da Tihama duk kwari ne amma Najd tudu ne ya hada Suriya din da Iraq duk nan wajen ne amma abinda ake nufi da wannan al-Iraq ne na'am ma mu roki la Belarus ma a samu kyantai na'am
Bayan
shi ya sani amana shine in ya samu kudin ya mayar da ita a cikin gado inda ya bashi ne a matsayin bashi ba kai ta ba ya samu ya dawo da shi kai a raba gaba daya a cikin gado اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.